An kama ASP Kulu da kuma Elizabeth a Abuja bayan da fasinjojin da suka shiga mota daga Sokoto suka kyankasawa jami'an tsaro cewa suna tuhumar matan biyu. Abba dan baba wanda yana cikin motar daga Sokoto zuwa Abuja ya ce ASP Kulu ta je tashar mota ta biya kudin fasinjoji uku, tace za a dauki sauran biyu akan hanya, kuma da aka je kasarawa sai aka dauki wadannan kananan yaran su biyar da Elizabeth.
Kuma daga cikin yaran akwai yarinya jinjira wacce ba za ta wuce sati biyu ba, wacce a lokacin take ta faman kuka amma ba za a iya fidda mama a share da ita ba sai dai a bata madara. To wannan abun ne ya janyo hankalin wannan matan da suke kusa da su har suka gane cewa akwai matsala a tsakanin su da yaran. Yanayin mu'amalar su ba ta nuna cewa su iyayen su bane, har suka fara sharing information a mutanen da suke kusa da su har abin ya zo guna aka sanar da ni, wanda na yi kokarin sanar da jami'an tsaro wato 'yan sanda, kuma suka kawo agajin gaggawa.
Comrade Nura Mukhtar Kanya, mataimakin jami'in gudanarwa na gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Abuja, ya ce suna samun labarin ne suka garzaya a taji ofis na 'yan sanda da ke DAD inda aka tsare matan biyu.
Muna zuwa division DPO muka ce gashi aka kawo mana su, muka gani daga nan yayi sauri ya transfer case aka kai shi can police command. To shine muka yi tabi har matakin muka je muka yi publicity da muka yi da abin da ya dace wanda zamu sanar da jama'a, muka da mai yuwa iyayen wayannan yaran da suna cikin kewasu in suka samu labari hankalin su zai kwanta, kuma za su zo in Allah da za a zo da yaran sai kowa ya zo ya duba yaran sa, in kuma da saura ma in Allah da muna sa ran da kokarin ku da kokarin abokan aikin mu na Sokoto, ku yi iya kokarin da za ku yi a tabbatar da an gano su kuma an tabbatar da su waye masu laifin a cikin wannan.
Shi kuwa jami'in gudanarwa na gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Sokoto Siraju Madawaki ya ce sun karɓi batun daga reshen su na Abuja, kuma suna kan bibiyar batun a Sokoto da yake tuni an kawo waɗanda ake tuhumar.
To a halin da ake ciki da yanzu mutanen suna Sokoto, kuma jami'an mu na Humara Network Sokoto suna nan siyare office a halin yanzu domin bibiyar case din kamar da aka fara shi a Abuja. A ƙarshe mu abinda muke so a adalci ya tabbata ga wayanda anka ga an wa rashin adalci akai. Idan wannan matar kuma da ake zargin ta sato su tsaye da su, to a mutunta hukuncin da ya dace a matsayinta na jami'ar tsaro kuma sashen kare haƙƙin yara a cikin wannan division ta 'yan sanda da ke Abuja.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta bakin kakakinta ASP Ahmad Rufa'i ta ce dama batun ne take jira a turo daga Abuja, kuma yanzu da yake ya iso za ta dora daga inda aka tsaya.
Insha Allah, ai yanzu za a fara, insha Allah kun shirya a ci gaba za mu fara kan tun da yanzu a mayato za mu fara insha Allah, wata bai wata ki update insha Allah.
Wannan lamarin da yana ci gaba da kasancewa babban abin mamaki ga jama'a, musamman duba da samun hannu na jami'ar 'yan sanda a ciki, abin da ya sa wasu ke ganin yana da kyau a sa ido sosai domin ganin yadda lamarin zai kaya. Batun satar yara daga wani yanki zuwa wani a Najeriya ya jima yana ciwa jama'a tuwa ƙwarya domin an sha samun irin waɗannan matsalolin, kamar wanda jami'an DSS suka mayar da yara guda huɗu da aka sace daga jihohin Sokoto da Kebbi zuwa kudancin Najeriya a watan Janairun shekara ta 2022. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.